sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Babaya ko Makeri. Dakarun Rasha sun ce sun kama garin Liman da ke gabashin kasar Ukraine da ke zama babban cibiyar harkokin jirgin kasa a yankin Donetsk. Kame garin na nuna za a samu sauyi a yakin da ake yi a Ukraine. Bayan wani aikin haɗin gwiwa tsakanin kungiyar 'yan bindigan jamhuriyar mutanen Donetsk da dakarun Rasha, sai 'yantar da baki ɗayan garin Krasny Liman da ke hannun masu kishin kasar Ukraine, a cewar ma'aikatar tsaron Rasha. A jiya Asabar kuma Rasha ta ce ta yi nasarar gwada harba makami mai linzami mai tsananin gudu a yankin Arctic. Ma'aikatar tsaron kasar ta ce makamin mai linzami na Zircon ya yi tafiyar kilomita 1,000 kuma ya yi nasarar isa inda aka auna a yankin Arctic. A hali da ake ciki kuma, binciken da Turai ke yi na neman madadin makamashin Rasha ya karu ainun tare da bukata da kuma farashi na mai da iskar gas daga kasar Norway. A yayin da kudaden ke kwarara, kamfani na biyu mafi girma a nahiyar Turai da ke samar da iskar gas na kare tuhume-tuhumen da ake masa na samun riba daga yakin Ukraine. Prime Minister Poland Mateusz Morawiecki, wanda ke neman kasar ta Scandinavia ta maye gurbin iskar gas da Poland ta saba samu daga kasar Rasha, ya ce ribar mai da iskar gas ta Norway ta farauta ce a kaikaice a kan yakin. Ya buƙaci Norway da ta yi amfani da wannan yanayi don tallafawa kasashe da suka fi fama da bala'in, musamman kasar Ukraine. Wani turmutsitsi da ya barke a jiya Asabar a wani taron bayar da agaji na coci a kudancin Najeriya ya yi sanadin mutuwar mutane 31 tare da jikata wasu 7, kamar yadda 'yan sanda suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Wani lamari mai ban mamaki a wani shiri da ke nufin bayar da ƙwarin gwiwa gaba bukata. Wani ganau ya ce waɗanda suka mutu sun hada da mace mai juna biyu da kuma yara da dama. Turmutsitsin ya barke ne a wurin taron da Churchin King's Assembly Pentecostal da ke jihar Rivers ta shirya, ya hada da mutane da suka zo wurin taron bayar da agajin na Shop for Free da Churchin ke yi a kowace shekara, kamar yadda kakaki 'yan sanda Grace Enringi Koko ta bayyana. An saba shirya irin wannan taron a Najeriya, mai tattalin arziki mafi girma a nahiyar Afirka, inda sama da mutane miliyan 80 ke fama da matsanancin talauci, a cewar ƙididdigar gwamnati. An shirya fara taron bayar da agajin ne a jiya Asabar da misalin karfe 9 na safe, amma mutane da dama sun zo tun karfe 5 na safe don tabbatar da sun shiga layi, inji Enringi Koko. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane 28 ne suka mutu a jiya Asabar a kasar Brazil sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwalya da aka kwashe kwanaki ana yi a babban birnin yankin Recife da ke zama babban gari a jihar Pernambuco da ke arewa maso gabashin kasar, inji hukumomi. A cikin sa'o'i 24 da suka gabata, an sami rahoton mutuwar mutane 28, inji hukumar tsaron farin kaya a cikin wata sanarwa. Lamarin ya faru ne da sanyin safiya, lokacin da mutane 19 suka mutu sakamakon zaftarewar ƙasa a yankin Jardim Monteverde da ke kan iyaka tsakanin Recife da gundumar Jaboatão dos Guararapes. Wasu 6 sun mutu a wata zaftarewar ƙasa a ƙaramar hukumar Camaragibe. Mutum 2 kuma sun mutu a Recife da kuma wani a Jaboatão dos Guararapes. A ƙarshe, jama'a da dama ne suka taru a jiya Asabar a Uvalde da ke kudu maso yammacin jihar Texas ta Amurka domin nuna alhini da kuma nuna girmamawa ga mutane 21 da aka kashe su a farkon wannan mako a ɗaya daga cikin makarantun firamare na garin. An sanya gicciye 21 a kusa da mabubbugan ruwa a farfajiyar kotun birnin, ɗaya ga kowane ɗaya a cikin ɗalibai 19 na aji 4 da suka mutu da malamansu guda 2 da suka hada da Irna Gracia da Eva Merles. Tarin Fulani masu girma, mutum-mutumin dabbobi da kyawawan sakonni, muna ƙaunarku, za mu yi kewanku, su ne suka kewaye gicciyin. An kuma ƙona kyandarori masu ɗimbin yawa. Pastor Humberto Redivato, ɗan shekaru 33 wanda ke zaune a Uvalde, ya nemi kowa da kowa ya haɗa hannu a musu addu'a.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA har yanzu muna sauraron mahalarta zauren inda suke kokarin bada mafita a matsalar tsaro da ya addabi kasashen Sahel. A yanzu za mu ci gaba da malami na gaba.
Alhaji yanzu mafita ta farko saboda matsalolin uku ne muka tsana. Anan dai muna iya cewa mun haɗa akan matsala uku ta tashi hankali a kasa na. Akwai washi da makami, akwai wannan safarin kwaya, akwai kuma ta'addanci wannan da ana kece ma terrorism. To in muka dauke su wa'ancan adalci zai kawo su. Wannan washi da makami da safarin kwaya an san idan aka sa adalci a kasa, gwamnati ta sa kowa akan aikin shi ya nace yayi adalci. Wannan sace-sace za a yi maganin su, yawo da kwaya za a yi maganin shi. In ya so babban matsala wadda ita ce wannan ta ta'addanci da ta shahi Mali, Burkina da Niger. Ita wannan sai an zamna an yi taka tsantsan. Saboda masu cin abinci a cikin take da yawa alaji. Bince ba faransu tana da hannu sosai, saboda tunda suka zo suka kawo sojojin su a yankunan wannan. Ku je ku shiga littattafai na yankin lokacin da suka raba kasashen mu. Za ku gane da a fata shugaban kasar Faransa akwai kudurori da aka dauka wanda sun hiku sanin yankunan wannan. Za su ce muku iyakar Niger da Burkina ta bi tsakanin tabkin tango-tango da tabki da icce uku da ke wuri kaza. Ina muka san su wannan abu?
Me mafita? Mafita Mala Ali Abu Gudane. Muna mutayen zuna gaskiya. Ya kinga da an ka sa muna cikin kasashen mu. Muila ya kamata mu yarda da wani abu. Ba mu ciyo kanta da yakin sojoji. Abinda ya afku Afghanistan ya nuna muna komin karin kasa sojoji ta'addanci ba iya ciyo kanta da makamai. Baiwa. Tunda Amerika baka karfi da yi Amerika gudu ta yi Afghanistan. Yau in an ka saurari duk mutanen da sun kai magana, ai a cikin yankunan mu akwai wa'anda in sun fara ana ji. Leader na community kamata yayi ana zo a ciyo kan matsaloli na yankunan Tilibe, a gama leader na Mali da na Burkina Faso da na Niger wuri guda. Tunda kasashen mu sun zam kaman guda. In an ka maganci abin a Mali nan za su zo su tada mana hankali. Kenan dole in ana so a samu mafita gaba ɗaya za mu samu, ko kuma gaba ɗaya kasashen mu su wargaje.
Madalla, mahuta na ɗaya dai matasa su suka yawa, kuma matasa Bombay ko da Boko Haram ko ba Boko Haram, in dai ba a yi adalci ba a kula da su Bombay ɗin tashi za. Dole ne a tsaya a yi adalci bisa wannan fanni. Wancan fanni wanda ya huce Niger ya shahi duk ƙasashen nan na Sahel. Sai mun bude ido mun jibi gaskiya, kuma mun san ita ce gaskiya. Ba abin san barawo da barawo. Duka yakin na an sani wannan iyakokin da ake haɗi arziki ne gare shi, wani ya haɗi. Faransa ta yi mu sanin arzikin da ke da kai cikin ƙasashen mu. Kenan yana da kyau ne mu tsaya kada mu yi dogaro da wani. Babu wani wanda zai zo ya maka yaki ya kare ka. Babu. Ina fata su shugabannin namu za su gane.
Na'am.
Kamata yayi a ce bisa wannan fannin kasashen mu su zo su zama. Baiwa a yi yaƙi je sanki Sahel, baiwa a yi je sanki Sahel babu Algeria, baiwa a yi je sanki Sahel babu Nigeria. Dole ne kasashen mu su zo su zamna. Wannan ho business ne fa. Business ne suwa suke sai da makamai. Masu sai da makaman na su ne suka ba da kuɗi aka zaɓi shi magabannin nan na Faransa. Su ne suka ba da kuɗi aka zaɓi su maganin Ingila. Su ne suka ba da kuɗi aka zaɓi shi magamannin Amurka. Ƙasashen da na hudi su ne masu kera makamai. Dole ne sai sun sai da makamai. Kuma in ka ɗauki Europe ɗin 2008 take cikin matsala, Hailau tana cikin matsala. Sai sun nema ina ne ake neman shi? Afirka ne ake neman shi. Kenan ba yadda za a yi wani soji ya zo daga Faransa ya ka lahiya a nan babu. mahuta Alhaji Aliyu akwai ta na farko dai a matsayina da dan harahulla ina kira ga dan harahulla na kewayen nan da ake tashi hankali kamar Niger, Nigeria, Mali, Kamaru, Chadi da mai tsintsiya madaurin ki daya mu tashi mai tsayin daka mu yi gwagwarmaya yanda za mu maganin wannan abu Allah ya kama muna sai mu yi maganin shi na harko kenan na biyu su magabata dole tunda duk kasai sanga ko wace kasa tana da kundin tsarin kasa kuma kowanne kundin tsarin kasa Alhaji Aliyu ya ba talaka dama ka tashi ka hudu incinka ka tashi kai adawa da duk wani mulki da yake kama kariya da yake cin hanci da rashawa da yake rishin gaskiya da yake rishin shari'a akwai shi cikin shafi na 10 cikin kundin tsarin kasa mu kuma na tabbatar da ma Najeriya akwai shi dan haka mu ne ya kamata mu tashi mai wannan gwagwarmaya tunda magabata sun zama shimgin sabara baka hana shiga baka hana fita an zabe ka ba bisa ka'ida ba ya za ka yi ka kuce mu horar shi wannan kungiya ta ECOWAS ba dan talaka take ba cikin Afrika kungiya ce ta kare shugabannin kasa da tsohon shugabannin kasa kenan talaka ba za ka kwanto da ECOWAS ba mu ne ya kamata mu tashi mu waye musu da kai mu tashi mu nemi yancin mu arzikin mu ne ake son ayi babake rede sama da hwadi a amshe muna Alhaji Aliyu di ba gani a Faransa wutar da take sha da take saida cikin kashi 100 kashi 80 daga Afrika take ta cikin kashi 80 da ke ta daga Afrika kashi 60 daga Niger take ta yaya za a cewa yau an waye sahiya duk shekara sai an yi gobara yaran mu sun mutu cikin makaranta ta kara ai abun kumiya ne raƙumiya shi ruwan kaji mu tashi mu tsinta madaurin ki daya mu kama mai maganin wannan matsala tunda shugabannin mu ba su isa wannan magani ba mai izuwa gaban Faransa ya ce mata ba haka nan bane
okay so gaskiya matsalolin da aka zana yawa gare su balle a ce har an samu maganin matsala haka zama guda kuma ni dai abin da na sani na farko kaga irin yanda na ake ta bayani muna surutu to in ba ai hankali ba su ma shugabannin kasashen haka ne ake ba azawwa da abun a aikace na dai kenan na biyu dole sai ma amince da matsaloli wanda suke da dalili ko asalin su na cikin gida ne maganin su na cikin gida ne wanda kuma ya kamata a magance cikin hadin gwiwa da wasu kasashe da wasu abubuwa ba yiwa kamar yanzu a kwatanta muna a ce gona wadda babana yau shekara 5 da wani abu bai iya noma saboda matsalar da ke da kai iyaka da Najeriya yankin Madarunwa a ce muni sai an kori sojojin horan shi daga Niger babana zai je ya noma ba gaskiya bane wannan matsalar ba ita bace wani abu ne na daban in ka dauki misali har zuwa wani lokaci sojin Niger runduna ta musamman guda ke da ko da ake cewa boycott daga zuwa wannan sojoji ko na Canada ko na Germany ko na Faransa da na America da suke nan yau kusan kowace jaha an kirkiro mata runduna ta musamman horar da su makamman da ake ba su na aiki da atisayin da ake musu wani abu ne wanda ke buƙatar kuɗi jewa kasar ba ta da halin ta wasu abubuwa ne wanda sun taimaka rishin sanin kasar da muke da ni da ne wani yankuna ko a kafa ko a moto shekaru 20 da suka wuce bani bangunnan ka dauka ka kai haccin na godaran tigzai kafan ikarfan haka shiga cikin mali adaran bukan da sauran akwai abubuwan da dole sai mun datar da barkokin mu na soji na bakin iyaka sun dace da barazanar da ke da kai
assalamu alaikum ina ƙara godiya a bisa kan tantamna da muke kuma Allah sa albarka a cikin zaman namu kuma Allah kawo bakin warwarar inda ya kulle kuma Allah ka yi mu taimako inda mu tsammani Allah ka mu dauka ta nan tsani duka in kai lissahi a yanda gaba daya duk ra'ayi suka fito ina jin in hudda kalma adalci da kowa ina jin babu wanda bai kawo magana adalci ba magana inda take abubuwa ne suke wakana a cikin kasashen mu na Afrika wani malam fiki yake cewa yanda musulunci yake da shikashikai guda biyar to haka siyasa Afrika take da shikashikai guda biyar ka san me shikashikai guda biyar na siyasa Afrika shine sai ka zama babban makareci sai ka zama babban mai zurci sai ka zama wanda za a gamu da dan uwanka a cikin dan uwanka sai kana da kuɗi sai ka iya jiba wai sabajin ku yanda za ka fa mutun sheri wanda ya zama so zaman garin bai iya ba kuma sai in kai dabo kai ta zama babban mai yaudari shine magana duk wannan magana da ake shin mutane ana son bakin warware menene take faruwa ai bahaushe yake cewa ruwan da ya ba kashi a shine ruwa abubuwan da suka wakana a gare mu yau wanda muke ji a jikin mu da ɗiyan mu da jikokin mu mu shine matsala na ji ba na ki ba
yo ni amfanin barbar rai injima wannan arewa Bahaushe ni amfanin barbar rai matsayin da muke ciki yanzu a yau aliyo demokrasiyar mu ta riga ta lalace dan saboda mai zamanto mutane ba su san gaskiya ba su tsare gaskiya yau magana da ake yi yau ta kai matsayin da kowa wani ajo suna kamar mulmushin abin akwai takardu da suke hutawa na amkaman tsaran wanda mutane suka handame mu larka da ake cewa adalcin arawan aka ce karin da ya sha kunkan su tigarewa barayin da suka yi banna a kama su a kai su gidan kasu amshi kudin amshin yau ya zama matsala cikin kasar mu a kasar mu yau mu ko za ka Kano mu kai ba duka mu ce miliyan 22 ba amma yau matsalolin da muke da kai wallahi talakkan da yake kauyen Kano yayi talakkan da yake zaman to a cikin kasar mu
to ba da labon gode kware to Alhaji Mustafa bismillah bai mafita
to mahita tana kan zango guda uku na farko Hujra iyakan mu da Mali ya da kilometa 700 wannan iyaka sake ne to kenan sojojin Mali ba su bisa wannan iyaka kenan wannan babban matsala ce mun zama kawa bakin garka a bude kenan dole ne wannan iyaka tsakanin mu da Mali sai sojojin Mali su ma sun yi kokari sun zo sun hoke ta na bui iyakan mu da Libya ya da kilometa 300 ba kowa sai dashi sai da sojojin Niger kenan su ma ya kamata a iya cewa sun hoke kasar su sun hoke wato iyakar kasar su idan kuka dauki iyakan mu da Nigeria kilometa ya da 1500 mafi yawa sojojin Niger ne a kan iyaka kenan sojojin Nigeria su da muke gani Nigeria ita ce uwa kenan ya kamata a iya cewa su ma sojojin Nigeria sun zo sun kare ta su iyaka kafin mu zo anan gida tunda akwai matsaloli na kwanciyar hankali mu ga yaya ne za a yi a dauki matakin ne yaya ne za a yi matasan mu yau da kai da dama waɗanda ana iya a dauke su a cikin soji su ƙara ƙarfin soji wannan ita ce mahita ina da ra'ayin da wanda ya kamata a iya cewa yau gwamnati ya yi nazari a kansa doka ta ba mu incin wato mu iza wasiƙa mu tambayi gwamnati izinin a ba mu hanyar mu dauki bindiga ni ina cikin masu ra'ayin duk ɗan Niger kun duk mai inci duk mai adalci yana da odal in yabi hanya ta gari ya riƙe bindiga ta kanshi domin hujja guda biyu zan ba ku ana na farko ni na yawo cikin kasashe na duniya gaba daya tunda continent guda biyar kin na gane su na yi zama Israel na ga inda yaro ko mai shekara 15 yana da incin ya dauki bindiga ya kare kasa ya kare kansa na zo America al'umma tana da incin ta dauki bindiga ta kare kanta ta kare kuma kasalta kenan mu ma anan Niger mun lura da cewa kawai a arewacin mu koko inda ake wannan tashin hankali da kidnapping in kun kaga garin da waɗannan yan ta'adda ko waɗannan bare suke zuwa ko su yi kidnapping koko su yi sata garin da babu mai bindiga ne duk garuruwan da akwai bindiga waɗannan ƙananan banduka ba su zuwa
lalle mafita kamar ni yadda nace maka ra'ayi na ban dauke shi addini bane amma kullun dan adam shi na ƙarya da mai daraja dan ya samu da yau wani na iya ƙarya da Aliyu Mustafa dan ya san matsayin shi a sashen Hausa dan ya tafi yan bukata to bisa ga dokokin addini duk garin da ake kiran sallah laifi na ma ake an sai jihadi gare a dokar addini in dai ana kiran sallah cikin gari laifi ne a ce ma an sai jihadi a gari da nan wannan magana an ce wai addini ne kuma sheshe da mun ka ce mun ku barayi ne business ne ba wai wani abu ne mutane na son ka kirkiro wannan abu akan neman kuɗi haka take ko ina ake yin shi akan neman kuɗi ne ake yin sa ba wai ana yin shi dan addini ba abun da saƙan siyasa sun ka shiga cikin su kuma dan su farfaganda dan su kada wani zamanin Boko Haram da an kai shi an yi farfaganda dan a kada wancan shugaban kasa yanzu an ga kun shi Buhari shi da kanshi daukan Niger da shi za su farfaganda dan a ce bai samu ba ko kuma wanda cikin siyasa shi wannan aibi ne irin na ƙan siyasa ina son mutane su gane amma abu guda nake son ƙan Niger su gane dokar kasa kamar yadda mutane suke son su sani mutane su dauki makamin ne a ce a bisa doka a ba su wani matsayi ko na police ko na soji wannan laifi ne bisa doka
anan za mu jalin zamin shirin idan Allah ya kai mu makon gobe za mu dora yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da shugaban sashen Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni Madina Dauda ke sallama da ku mu huta lafiya
ko a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binne.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
To ga wani malami kuma shi ma yanzu haka duk da dai ana ruwa kaman da bakin ƙwarya muke wannan hira yanzu haka. A malam ko zaka ga dan matso haka kada ruwa ya jika ka. Ko zaka gabatar da kanka.
Eh suna na Samuel Salis.
To mallan Rabi kai mutumin wani gari ne.
Ni mutumin Faskare ne. A Katsina.
Faskare jihar Katsina kenan.
Local gambai.
To yanzu na ga kaman kai sai kana sana'a sai da ruwa ne haka fiyo wata ko? To yanzu wannan fiyo wata mallan nawa ake sai da fiyo wata?
Naira 20 a yanzu.
Ko wani kwaya daya ko ledar gaba daya?
Kwaya daya. Ana sai da gaba daya 200.
Amma shekarun baya ni na san cewa kaman ana sai da wannan abu naira 10 ne. Aka yi ta yi shingoran zabi haka.
Wannan rayuwa ne. Kuma lokaci ya canza shi ya kawo haka
yanzu mallan ka kwashe kaman shekaru nawa a wannan gari na Abuja
gaskiya na 2000 tu nake zuwa nan
2002
kware kuwa
wai kun shekarun ka fa yanzu 20 kenan a garin
ina zuwa ina dawo yanzu gidan dawo ne zuwa lokaci haka
to tunda kake zuwa wadannan a cikin wadannan shekaru 20 dama wannan sana'a ta sai da ruwa kake yi
gaskiya kamin wannan na fara sidarke a nan garki a shekarun baya nan kamin na koma wannan
okay kamar kai shekara nawa kana sana'ar rake din
nan shekara uku
yanzu kenan dai da yanzu aka koma wannan sai da ruwa kenan likafa ta ci gaba
to ka san kuma ni rayuwa haka yake bara baya kasancewa amma zan samu ne samu wanda tafi wannan gaskiya
insha Allah wanda yafi wannan din zai yi
insha Allah
to mallan kaman zaman rayuwa irin ta wannan birni na Abuja zama ne mai wahalan gaske za ka kaman matsalar gurin zama da binci kaman a ina kake da zama ne
ina nan gaci anan transformer
garki transformer ana kake da zama to kana ka kama haya ne kana zaune ne a gidan haya ne koko yaya
mun kama daki da yanzu
ku nawa
mujiya
ko ku biya da kuka kama kowa yana hada
ana hada ba
kaman kuna biya a wata ne ko shekara
duk wata zan ba 10,000 haka
kowa zai biya naira 2,000 kenan
a watan ba
to amma mallan yanzu wannan sana'a da kake yi ta ruwa kana samun kaman nawa a rana
gaskiya alhamdulillah da wakin gurgudu ana samu 2,500 naira 2,000 amma ina lokacin zafi ne ana yi a shaka nan da lokacin damuna ne kana samu 1,000 wata ran ba ka samu 1,000 din ma nan da damuna da ake cikin
to malamin yana da iyali kuwa
gaskiya da iyali ina da mata da yaya ji
ayan ka ji mata da yaya ji
yaya ji
a masha Allah Allah ya
sa amina ne
to ka suna su ma nan garin Abuja ne tare da kai
suna fasara local government
wacan ka tsana yar ka tsana to kana daukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka je can ganin gida
kana in wata ju wata uku haka sai na koma
kana wata biyu wata uku kamun ka je ganin gida
kware kuwa
to mallan yaya maganar karatu fa karatu an koi karatu an yi karatu boko
nayi karatu boko da islamiya bani ba ta babu gaskiya domin ma ina secondary na karatu da tsaya na kai aji biyar
ka kai aji biyar na babban secondary
inan karatu na tsaya mu wallahi
to amma menene dalilin da yasa mallan ka dakatar da karatu
wallahi yayin da rayuwa ne yanzu haka ina son inda samu tallafin mazan kuma shi ba karatu
to yadda yanzu naga abubuwan suna tafiya idan Allah ya kawo maka wadata kenan kana sa ran gobe zaka sake koma makaranta ka ci gaba
to sai kuwa to sai wallahi ina farin ciki ko gugan ma samu dama Allah zai koma domin ilimi shine da shi da zaman duniya kuma haka ba
amma shekarun da ba shekarun baya baka fahimci wannan karin magana da ake faɗa ba wanda yanzu kai
wallahi na fahimta saboda ne rayuwa ne kawai dan a lokacin muna cikin karatu ne sai lokacin wanda abu ya faru na wanda kashe-kashen da ake a halin yanzu wallahi
to kike na mallam to mun gode kwarai Allah ya taimaka
nagode Allah ya saka ne Allah ya taimake ku amin nagode
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan wadanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya
to a gaida mallam Sale kawo ƙashin shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri